Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya yanzu ya zarta miliyan 100. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanya hannu a wasu matakai yau Laraba don magance matsalar sauyin yanayi. A karan farko, tun bayan da aka rantsar da shi, a jiya Talata shugaban na Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin.
To madalla, a Najeriya za ku ji cewa bayan da gwamnatin jihar Sokoto ta fuskanci matsin lamba daga kafafen yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akan korafin da wata mata ta yi da cewa magidanta 7 sun yi wa yar ta fyaɗe kuma ba a yi masa komai ba, yanzu gwamnatin ta faɗi matakin da ta ɗauka. Ana tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa a ci gaba da shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu a jamhuriyar Nijar. Jami'in ƙawancen CAP 2021 na Hamayya sun aikata wagogi zuwa jihohin kasar. Sannan kuma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2.1. Sai da aka kwashe wata 11 kafin adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai miliyan 50 a duniya, wata 3 kuma kafin adadin ya kai miliyan 100. Kasashe biyar sun samu mace-mace sama da 100,000, ciki har da Burtaniya, wacce ta cimma wannan adadin a jiya Talata. Jami'an kula da lafiyar al'umma sun roƙi jama'a da su ɗauki matakan kariya daga cutar da mahimmanci, kamar sanya takunkumin rufe hanci da baki, yin nesa-nesa da juna, da kuma ƙauracewa taron jama'a don daƙile yaduwar cutar. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanya hannu a wasu matakai yau Laraba don magance matsalar sauyin yanayi. Sakatariyar yada labaran fadar White House, Jen Psaki, ta faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa Biden ya yi imanin sauyin yanayi na daga cikin manyan matsalolin da zai tankara a gwamnatinsa. Biden ya naɗa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilinsa na musamman ta ɓangaren yanayi. Kerry dai tsohon babban jami'an harkokin diplomasiyyar Amurka ne a lokacin da aka cimma yarjejeniyar yanayin ta Paris, yarjejeniyar da Biden ya sake maida Amurka a ƙarƙashinta a ranar farko da ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa, abinda ya sauya matakin tsohon shugaba Donald Trump a kan yanayi. A karan farko tun bayan da aka rantsar da shi, a jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin, inda ya bayyana damuwa game da kaman madugun 'yan adawar Russia Alexei Navalny da leƙen asirin da Moscow ke yi ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi masu tsoka don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. Matsayar Biden na nuna wata alamar canji na nan take akan yadda tsohon shugaba Donald Trump ya yi harkokinsa da Russia, wanda yawancin lokuta yake bayyana jin daɗinsa akan kyakkyawar dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban Russia. A lokaci guda, a cewar bayanan hirar wayar daga ɓangaren Amurka, Biden ya faɗa wa Putin cewa ya kamata Russia da Amurka su kammala tsawaita yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekara 5 kafin ƙarewar wa'adinta a farkon watan Fabrairu. Nan take dai ba a samu bayanan tattaunawar wayar daga Moscow ba, amma Russia ce ta fara tuntuɓar Biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekara 4 a fadar White House. Shugaban na Amurka ya amince, amma bayan da ya shirya da jami'ansa kuma ya samu damar yin waya da wasu shugabannin ƙasashe abokan hulɗar Amurka na ƙwad-da-ƙwad guda 3, wato Prime Minister Britannia Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar Jamus Angela Merkel.
Nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Sokoto ta fuskanci matsin lamba daga kafafen yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akan korafin da wata mata ta yi na cewa magidanta bakwai sun yi wa ƴarta marainiya fadin karbin karba ba a yi musu komai ba, duk da yake an gurfanar da su a kotu. Yanzu gwamnatin ta fito fili ta faɗi matakin da ta ɗauka. Idan masu sauraro za ku tuna, a ranar 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 ne sashen Hausa na muryar Amurka ya bayar da labarin wannan mata da ɗiyarta. Daga Sokoto ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana.
A ranar 19 ga watan Nuwamba ne na shekara ta 2020 sashen Hausa na muryar Amurka ya bayar da labarin korafin cewa magidanta bakwai sun yi wa wata yarinya marainiya a shekara 12 fadin karba in karba a Sokoto, kuma suna ganin cewa sun ci banza. Daga nan kafafen yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka shiga bibiyar wannan lamarin. Da farko dai manema labarai sun nemi jin tabakin gwamnatin Sokoto akan korafin, amma abin ya gagara. Sai gashi bayan matsin lamba da kuma yadda batun ya yi tambari a zukatan jama'a, gwamnatin ta fito fili ta faɗi matakin da ta ɗauka. Babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan Najeriya Suleiman Usman ya ce ranar 11 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020 ne fayil ɗin wannan shari'ar ya iso ofishinsa, kuma nan take ya sa masa hannu ya bayar da umarnin cewa a ɗauki matakin da ya dace.
Kuma daga sannan aka fara shirya takardun shigar da ƙara, kuma muka shigar da ƙara a ranar 22 ga watan Janairu na wannan shekara 2021. To amma da yake lokacin da suna kotu ta farko ta majistar da aka gurhanar da su a gabanta an ba da su beli, to dole ne sai mun ɗauki matakai na ganin an halartar da su gaban kotu kafin a ci gaba da shari'a. Kuma mun ba ku tabbacin za mu bi kadin wannan shari'a, kuma zan jagoranci gudanar da ita.
Da yake kotun farko ta bayar da mutanen da ake tuhuma beli bisa la'akari da yanayin cutar murar mashako da kuma buƙatar da ke akwai ta rage cunkoson yan gyara hali, to ko yaya wannan babbar kotu za ta tafiyar da wannan lamarin yanzu?
Za mu bincike ita wannan kotun ta majistiret, mu ji wace rana ce aka sa musu na zuwa wannan kotu. Za mu sanar da babbar kotu domin a sa muna rana daidai da wannan rana da za a gabatar da ƙara. So that idan suka je waccan kotu da suke gabanta daga wannan kotun sai mu zo da su gaban babbar kotu sai mu gurhanar da su.
Na tuntuɓi mahaifiyar yarinyar wadda ta yi wannan korafin, ko ya ta ji da wannan matakin da gwamnati ta ce ta ɗauka yanzu?
So mu yanzu ba mu da wani tabbacin ya ɗauki mataki, sai mun ga an yi signing ɗin mu court, an kai su court a yi musu hukuncin abin da suka yi.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Network Nigeria tana cikin ƙungiyoyin da ke bibiyar wannan lamarin. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar a Sokoto, Siraju Madawaki, akan wannan matakin da gwamnati ta ce ta ɗauka.
Mun ga daga albayi daga ministry, mun bi ta magana su. Kuma mun magana da su, kuma sun ba mu legal advice mun gani. To yanzu abin da muka gudu a canza wannan legal advice din bisa ga wadda da shike a canza shi. Da haka mu za mu ci gaba da bikin din nan sai inda kare mai kare insha Allah sai mun ga an wa'ita wannan yarin adalci.
Da yake shekara ɗaya da faro wannan lamarin kuma ana ganin cewa ba a yi komai ba, jama'a za su so saka ido su ga wa'adin da wannan shari'ar da aka saki sakawa zai ɗauka, domin ko ba komai gwamnatin Sokoto na alfahari da cewa sashen shari'ar ta yana cikin masu gudanar da hukumce-hukumce cikin hanzari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Muhammad Nasir. Ai yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Mafi yawan 'yan Republican a majalisar dattawan Amurka sun kada kura'a a jiya Talata game da ƙin amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaba Donald Trump akan ko shi ya tunzura tarzoma da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata ko a'a, wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun kuri'un da za su wanke shi. 'Yan majalisa 55 ne suka goyi bayan a ci gaba da shari'ar, 45 kuma ba su amince ba, amma 'yan Republican 5 ne kadai suka haɗe da dukkan 'yan Democrat 50. Ana buƙatar kuri'u kashi 2-3 don yanke hukuncin, wanda zai buƙaci 'yan Republican 17 su juya wa Trump baya. Idan aka kaddara cewa 'yan Democrat duk za su jefa kura'a baki ɗayansu bayan sun saurari ƙarar da aka shigar akan tsohon shugaban a lokacin da za a fara shari'ar a ranar 9 ga watan Fabrairu. Wani mai goyon bayan Trump, Senator Rand Paul daga jihar Kentucky, ya tilasta kada kura'a akan ko a ci gaba da shari'ar ko a'a. Yana mai kiranta shirme wanda ya sabawa kundin tsarin mulki. A yau Laraba ne ƴan Ghana za su yi wa tsohon shugaba Jerry Rawlings karramawa ƙarshe a Accra babban birnin ƙasar inda ake jana'izar sa. Rawlings wanda ya yi shekara 73 a duniya ya rasu ne a watan Nuwamban shekarar da ta gabata amma ba a bayyana dalilin mutuwarsa ba. A watan da ya gabata ne aka sa ran yin jana'izar sa amma aka samu jinkiri ta bangare guda saboda shugabannin siyasar Ghana ba su amince da tsarin shirin jana'izar ba. An dai san Rawlings da goyon bayan muradan talakawa wanda ya kafa tarihin abubuwa daban-daban a baya a Ghana. Ya jagoranci juyin mulki har su biyu, ya kuma shugabanci kasar a matsayin soja kafin aka zabe shi shugaban kasa a 1992 a siyasance. A shekarar 1996 kuma aka sake zaben sa wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa.
Gaishe ki Maryam Dauda. To a ci gaba da shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu a Jamhuriyar Niger. Jami'an kawancen CAP 2021 na 'yan hamayya sun aikata gogi zuwa jihohin kasar domin kafa kwamitocin yakin zaben dan takararsu wato tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad Usman. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimomin Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamban 2020 a nan Niger yasa jam'iyyun kawancen adawa soma daukan matakan toshe barauniyar hanyar da suka ce an yi amfani da ita wajen tafka magudi. Mafari kenan headquarter kawancen CAP-21 ta aike da wasu tawagogi masu alhakin kafa kwamitocin yakin zaben Muhammad Usman a jihohi. In ji kakakin wannan kawance Mamman Sani Adamu.
A zage na biyu muna bayan dan takara guda an yi kwamiti na yakin zabe na kasa a wannan satin duka za a kammala kwamitin yakin zabe na jaha-jaha saboda mun ga haka din zai bada haske kuma zai raunana duk yunkuri na yin sata kenan mutane su tashi tsaye su hana ta kowace hanya a yi amfani da wani dama dan akwaci masu kulikunsu kenan wannan shirye-shirye zai je har cikin kananan kauyuka.
A nasu bangare magoya bayan dan takarar PNDS tarayya Muhammad Bazoum na cewa ba za a rasa wata manufar koye ba tattare da wannan yunkuri na 'yan adawa kamar yadda za a ji daga bakin kakakin jam'iyyar Alhaji Usman Muhammadu.
Mun san da zaben nan ba za su amince da shi ba. Ai ƴan Niger sun san su, sun san Hamma din nan kuma sun san Mamman Usman. Sun zamna zoman zamani da karan zamani kamar yadda Tanje ya gaya masa wani lokaci. Ai ba sake za ta yi ba. Kadibi zaɓuka nan da aka yi. Duk inda sun ka sha kai na kirkir sun ci zaben ba ai zaben kirkir ba gaskiya akai ba
to sai dai shugabannin na CAP na cewa babu kamshin gaskiya a wannan zargi.
Wannan zargi ba gaskiya bane wato inda kawancen mu yana da irin wannan ai da ba aka yi wannan lokaci ba saboda mu yi imanin al'umma ta gaji da wannan mulki kuma da za a yi haske kadan da ƙarya ta kare.
Sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba ya ce ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Muhammad Bazoum da ɗan takarar adawa Muhammad Usman na RDR canji ne za su fafata a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu. Sai dai kawo yanzu ana jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin ƙasa game da ƙorafe-ƙorafen wasu daga cikin waɗanda ke kalubalantar wannan sakamako yayin da ake shirin fara yakin zaɓe a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azzam. Yau a cikin shirin ciwon ya mace kamar a makon jiya, za mu ci gaba ne da waiwaye a game da wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a shekara ta 2020. Kamar cin zarafin ƴaƴan riko wanda yakan kai ga jefar kuwar irin waɗannan yara cikin kunci, imuwa da rikicewa, inda muka karɓi baƙuncin barista Amina Umar Hussein. Aisha Ahmad Tijjani. Har wa yau a shekarar ta 2020 din dai, yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya wanda aka kwatanta shi da annoba domin mako guda bai ya gushewa ba tare da samun waɗanda aka yi wa fyaɗe a raye ko a mutuwa. Lamarin da ya tunzura mata yin zanga-zangar neman mahukunta su ɗauki mataki game da lamarin fyaɗe a Najeriya. Zaburin namu ya karɓi baƙuncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da Hajjiya Halima Babu Ahmad, shugabar ƙungiyar Juvenile Delinquency Awareness Center.
Duk da dai ma masana sun faɗa cewa wannan lalura ta COVID-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka, amma kuma gaskiya ba mai zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta'annaci ba. Kusan zan iya ce miki abin a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ga wurin duniya. Babu wani bangare na Najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin ƴaƴa mata da yi musu fyaɗe. Duk wata uwa tana cikin fargaba, duk wata ƴa tana cikin cikin fargaba. Duk da cewar gwamnatocinmu alhamdulillahi rabbil alamin, musamman zuwan wannan sabuwar doka ta Administration of Criminal Justice wato ECJN, Allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya, ta zo da sanyi waɗanda Allah ya sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi. To amma duk da haka mu ba ma san ma akai ga wannan samun yanayi, musamman in kika duba tun a ma dokokin mu na Criminal Code da Penal Code sun yi magana, Section 282 ya yi magana menene fyaɗe din nan. Wannan kuma Administration of Criminal Justice Law ya zo ya faɗi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wani da ya fyaɗe an mai da sauki shine a ɗaure shi shekara 14, amma za a iya mai ɗaurin rai da rai ma, kuma sai ya biya wacewa wannan ta'adi tara wanda ba za ta ga sanira 500,000 ba. Za ta iya fin haka, ya danganta da irin ta'annacin da ya mata.
To Hajji Halima, a matsayinki na mai aiki da jama'a, yaya kike kallon wannan lamarin?
Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine zina. To ko shi zina na da wani abu guda ɗaya, idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa, saboda shi matan da ya ganta ta wuce wanda bai taba zina da ita ba, shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajen sa. Saboda haka duk yadda zai iya samu cewa ya santa a matsayinta na ƴa mace, ko ta walau ta lallabi, ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe, ko wanne zai iya mata. Ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba, a'a sukan ga wani hanya na lallabi, idan mace ta kine shi ne sai su mata fyaɗe. Duk mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri, to tun farko a binciki tarbiyyarsa. In har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah, da wani abin da zai yi zai zama da sauki ba kamar na mara tarbiyya. Wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyyar dole ne a rinka faɗakar da mutane akan haƙƙin da Allah ya ɗora musu. Mu dai a ƙungiyance yanzu abin da muke yi muna faɗakar da iyaye, muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan ƴaƴansu, da kuma tarbiyya tsakanin al'umma, da kuma haƙƙi da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan ɗan adam tsakanin shi da wani.
Wannan haka yake?
To duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe, ana wa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah. Saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki, ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi, Allah ka san ya halicci mace da rauni, Allah ya halicce ta ba ta da ƙarfin da kake da shi. Ko malaman kimiyya sanin dan adam sun faɗa, malaman biology hormones ɗin da aka ɗauka aka halicci masa da su ba shi aka ɗauka aka halicci namiji da su ba. To shikenan sai a ce ƙarfin da Allah ya baka, ƙwaƙwalwar da Allah ya baka, da hikimar da Allah ya baka, da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani. Ba ai shekara uku to ya aka yi aka yi mata fyaɗe, ƴan wata uku ya aka yi aka yi mata fyaɗe, ƴan kwana 40 ma mun samu an mata fyaɗe, to ita shiga ce ba ce ba. Kin ga anan kwata-kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah.
Babu wanda ya kula da cikin fahimtar wata mace cikin tsintar kanta a lokacin naƙuda, sai dai kuma ana samun mata masu jinya da kuma da suke kyarar matan da suke naƙuda. Kamar yadda hidarmu da malama Sa'ar Dr. Abdullahi da Dr. Khadija Ibrahim Abubakar suka shaida. Faruwa a wasu ɓangarorin hakan yi hakan ɗin gaskiya, don ima da kaina ranar na kai wata kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye ba ce a wani asibiti daban ne wani gari ma, yarda ta mana ta yi mana wulakanci sosai sosai ganin mu mata ne ban taɓa sanin ta ba, bata taɓa sani na ba. Don ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaɓa, kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba. So in ta ga aikin ne ba ta so, ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya hada ta da su.
To wannan wannan ya kai mu ga tambaya na gaba. Ana ku ra'ayin kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban. Kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozuma suke wa mata?
Eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan. Saboda wanci zaki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar ka tana daguwa a idan al'umma.
Galiba Khadija.
Ya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki. Sama'a misali yadda ta faɗa bangaren ungozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi kana da sha'awar shi a cikin ranka passion don in baka da shi ba za ma ka iya ba. Akwai wanda kaman yadda kuma ta ƙara ta faɗa ta ce yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda ɗaukakan da ake ba su a ƙasashen mu na Afrika yawanci. Haka ne ana ba su mahimmanci
Ya abin da za mu iya kawo muku a cikin shirin kenan a yau. Sai kuma mako gobe ku ji mu da wani sabon shirin. Ya zama dadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Zavis Gershon. Ni Aisha Mu'azu da ke muku fatar alheri.
Gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email. A yau sakon mu na farko ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Yace bai kamata ƴan Najeriya su yi murnar sauki manyan hafsoshin tsaron kasar ba. Domin wallahi wani lokacin da sabon gini gwamma yaɗe. Amma tunda mai aukuwa ta auku, Allah ya sa hakan shine mafi alheri ga al'ummar kasar. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Salisu Arik mai Patiskum. Yace assalamu alaikum muryar Amurka. To masu hannu da shunin jamhuriyar Niger, muna fatan za ku tashi tsaye wajen ganin an samu nasarar kawo ƙarshen wannan cutar ta sankarau a yankin da magaram, domin dai lafiya ita ce uwar jiki. A sakon kawo mai ruwa Bajoga yace tabbas mun yi murna da farin cikin amsa kiran talakawan Najeriya da shugaba Buhari yayi na sauke jagororin tsaron Najeriya. Domin tunda suke jagorantar yaƙi da 'yan ta'adda ba wani ci gaba da muka gani, muna fatan waɗannan sabbin za su yi abin a yaba musu. Sai sakon Shehu Adamu Rijau ya ce haƙiƙa mun yi farin ciki sosai bisa sauke manyan hafsoshin tsaron ƙasarmu Najeriya da shugaba Buhari ya yi, domin dama abu ne da muka daɗe muna nema. Fata shi ne Allah ya sa ƙarshen matsalar tsaron da ƙasarmu take fama da shi kenan, amin. Sai sakonmu na gaba daga Buhari Yahaya Unguru ya ce haƙiƙa muna maraba da matakan da wasu gwamnonin arewa da na kudancin ƙasar suka ɗauka na hawa teburin sulhu tsakanin Fulani da Yarbawa. Tabbas hakan shine abin da ya dace. Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasarmu baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Musa Usman Bularafa da Usman Aliko da Magun. Suka ce haƙiƙa labarin sauke waɗannan hafsoshin tsaron da Buhari ya yi ya yi matuƙar faranta mana rai. Duk da cewa dai za mu iya cewa matakin ya zo a makare ganin yadda waɗannan hafsoshin suka kasa taɓuka komai da tsawon shekaru. To amma muna yi wa waɗannan sabbin naɗin fatan alkhairi da fatan zai zama silar zaman dawwammamen zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya, amin. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafa da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2.1. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanya hannu a wasu matakai yau Laraba don magance matsalar sauyin yanayi. A karan farko tun bayan da aka rantsar da shi a jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin, inda ya bayyana damuwa game da kaman madugun 'yan adawar Russia Alexei Navalny da leƙen asirin da Moscow ke yi ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi masu tsoka don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu.
ce wa masu sauraro da haka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta ci ani gabatar da shirin, da Muhammad Lalo editor mu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, da engineer mu na yau ne ke taku Binti Esteru. Nake muku fatan alkhairi, ma'assalam. Yanzu kuma sai a dakata shirin mu na yau da gobe. Thank you.